This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana. 22 ga watan Nuwamban shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanin labarai.
To Sarfilu, sa'o'i kaɗan bayan da mutumin farko da shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓa a matsayin wanda zai zama babban lauyan ƙasar ya janye. Trump din ya sanar da zaɓar Pam Bondi, tsohuwar babban lauyar gwamnatin jihar Florida, a matsayin sabon zaɓensa. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da harin da Rasha ta kai da wani sabon makami mai linzami mai ƙarfi sosai a birnin Dnipro a jiya Alhamis. Rahotanni sun bayyana cewa an kashe gwamman mutane a wasu hare-hare da Isra'ila ta kai a gabashin Lebanon a jiya Alhamis.
To kanan labaran duniyan kenan. Biyo bayan cafke ɗaya daga cikin jagororin 'yan awarin Biafra a ƙasar Finland, rundunar tsaron Najeriya ta nemi a mai da shi Najeriya don ya fuskanci shari'a.
Simon Ekpede ya ce yana gwagwarmayar neman 'yancin al'ummarsa ta 'yan ƙabilar Igbo ne a kudu maso gabashin Najeriya, amma shugaban sojojin Najeriya ya yi watsi da wannan ikirari.
Haka kuma za a ji cewa wasu 'yan Najeriya sun soki yunkurin gwamnatin kasar na shirin sake ciyo bashi, inda suke cewa
shugaban kasa na yanzu Zan Bola Ahmed Tinubu ya karbo bashi wanda ya rufe na shekara 20 a shekara daya, kuma bayan haka ga bala'in tsadar rayuwa.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jikakkun rahotannin, sannan kuma na tafi da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikire shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasiha Juma'a da zamu ji daga malamai, amma fa sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sa'o'i kaɗan bayan da mutumin farko da shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓa a matsayin wanda zai zama babban lauyan ƙasar ya janye, Trump ya sanar da zaɓar Pam Bondi, tsohuwar babban lauyar gwamnatin jihar Florida, a matsayin sabon zaɓensa. Kuma Bondi na daga cikin lauyoyin da suka kare Trump a shari'ar tsige shi da aka yi ta farko. Bondi ta kasance mai gabatar da ƙara fiye da shekaru 18, kuma ita ce babban lauya mace ta farko da aka nada a gwamnatin jihar Florida. Bayan haka, daɗaɗɗiyar abokiyar ƙawancen Trump ce, sannan kuma ita ce shugabar ƙungiyar nazarin manufofin ba muradan Amurkawa Fifiko. A cikin sanarwarsa, Trump ya yaba da aikin Bondi na dakatar da fataucin miyagun ƙwayoyi da kuma rage matsalar mace-mace masu nasaba da shan ƙwayar fentanyl fiye da kima. Zaben farko na Trump, tsohon ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican Matt Gaetz a jiya Alhamis ya janye sunansa daga tantance shi don mukamin babban lauyan Amurka, yayin da yake fuskantar bincike sosai akan zargin yin lalata da kuma amfani da miyagun ƙwayoyi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da harin da Rasha ta kai da wani sabon makami mai linzami mai ƙarfi sosai a birnin Dnipro a jiya Alhamis, inda ya bayyana harin a matsayin lamarin da ka iya kai ga amfani da makaman nukiliya da kuma ƙara zafafa yakin sosai. Harin dai ya janyo fargabar wani sabon babin yaki mai matukar muni. A wani jawabi da ya yi ga al'ummar kasar daga baya, shugaban Rasha Vladimir Putin ya tabbatar da cewa kasarsa ta yi amfani da makami mai linzami mai cin matsakaicin zango a harin. Shugaba Zelensky ya bayyana harin a matsayin wata alama da ke nuna babban shiri ko dabarun Moscow. Yana mai cewa a bayyane yake Putin na amfani da Ukraine ne a matsayin wurin gwajin makaman da ke barazana ga duniya. Kalaman nasa dai sun bayyana ƙarin fargaba da ake samu a Kyiv game da yiwuwar Rasha ta yi amfani da makamai masu linzami masu ƙarfin gaske akan farar hula. Rahotanni sun bayyana cewa an kashe gwamman mutane a wasu hare-hare da Isra'ila ta kai a gabashin Lebanon a jiya Alhamis. Gwamnan Lardan Baalbek Harmel ya ce an kashe mutane aƙalla 47 tare da jikkata wasu 22 a yankinsa sakamakon hare-haren. Hare-haren na jiya Alhamis sun faru ne kwana ɗaya bayan da jakadan Amurka na musamman Amos Hoxton ya bar Lebanon zuwa Isra'ila. A daidai lokacin da ake kokarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin da Isra'ila ke yi da kungiyar mayakan Hezbollah ta Lebanon. Hoxton ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ministan tsaron kasar Israel Katz, amma nan take dai ba a samu wani bayani game da ganawar ba. Kodayake wani babban jami'in kasar Lebanon ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa kasarsa ta nemi wasu sauye-sauye a kudirin yarjejeniyar don tabbatar da gana an gaggauta janye sojojin Isra'ila daga kudancin Lebanon. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina an jima kaɗan barin da sake dawo da labarai kafin nan biyo bayan cafke ɗaya daga cikin jagororin 'yan awaren Biafra a ƙasar Finland. Rundunar tsaron Najeriya ta nemi a mai da shi Najeriya don ya fuskanci shari'a sakamakon ɗaukar nauyi da ingiza ayyukan ta'addanci da ya yi a shiyar kudu maso gabashin Najeriya. Wakilinmu Hassan Mai na kaina na ɗauke da wannan rahoton.
Kamar yadda jama'a suka sani, shugaban rundunonin sojan Najeriya, Janar Christopher Musa ya daɗe yana kira da murya mai ƙarfi cewa ya kamata wannan mutum a taso ƙeye shi a kawo shi Najeriya. Ya ta kira ga dukkan jami'ai da kuma hukumomi na gwamnati da ma na ƙasashen waje waɗanda suke da alhaki wajen ɗauko wannan mutum a dawo da shi Najeriya domin ya fahimci shari'a. So mun yi murna sosai da jin wannan labari.
Kakakin sojojin Najeriya kenan, Brigadier General Tukur Gusau ke mai da martani kan kamun da jami'an tsaro a kasar Finland suka yi wa ɗaya daga cikin jagororin 'yan awaren Najeriya, wato Simon Ekpa, a can kasar ta Finland. Wata sanarwa da rundunar 'yan sandan kasar ta Finland ta fitar ta ce ana tuhumar Simon Ekpa da mukarrabansa guda hudu bisa tunzura jama'a da kuma ɗaukar nauyin ta'addanci. Kasar Finland na zargin Simon Ekpa da jagorantar tsara tafka aika-aika akan fararen hula da ma hukumomi a shiyar kudu maso gabashin Najeriya daga can kasar. Jagoran masu bincike a Finland, Otto Hiltonen, ya fada cewar wanda ake zargin na gudanar da ta'asarsa ne ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta. Kuma ko a baya ma sai da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Christopher Musa, ya nemi a maido da shi Simon Ekpa gida Najeriya don ya girbi abin da ya shuka.
The issue of the iPod man Simon Ekpa, we have also taken the challenge of federal government.
General Christopher Musa ya ce batun wannan dan awaren na IPOP Simon Ekpa, muna daukar gabarar kalubalantar gwamnatin tarayya ta hanyar ma'aikatar harkokin kasashen waje a yi kokarin maido da shi gida don fuskantar hukunci akan irin ta'asar da yake tafkawa da ke janyo ana kashe 'yan Najeriya da yawa. A don haka muna son kasashen duniya su yi abin da ya dace don tabbatar da an dakatar da shi kuma ya fuskanci hukunci.
He has been stopped and been prosecuted for what he is doing.
Simon Ekpa da ya ce yana gwagwarmayar neman 'yancin al'umarsa ta 'yan kabilar Igbo ne a kudu maso gabashin Najeriya. Amma shugaban sojojin Najeriya ya yi watsi da wannan ikirari.
Propaganda, a lot of propaganda of what they are doing.
General CG Musa ya ce tsabagen farfaganda ne kawai. Suna cewar neman 'yanci suke yi, ba wani neman 'yanci, masu tafka ta'addanci ne kawai. A yakarsu da muke yi a cikin daji a yankunansu, mun sha ganin yadda suka yayyanka mutane. Kuma babban hadarin a nan shine yadda wasu daga cikin mutanen yankin suke musu ganin masu nema musu yanci, alhali ba haka bane. Kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, General Christopher Musa. To yanzu da yake an cafke wannan dan ta'adda a kasar Finland, ko mai headquarters tsaron Najeriya za ta ce? Tambayar kenan da na yi wa mai magana da yawun sojojin Najeriya, Brigadier General Tukur Gusau.
Shugaban rundunar tsaro ta Najeriya, General Christopher Gwabin Musa, ya yi murna kuma ya yi na'am da wannan labari da muka samu na cewa wannan ɗan ta'adda mai suna Simon Ekpa, wanda ya tsere ya koma ƙasar Finland, wanda daga can yake tuzar mutane suna abubuwa na ta'addanci, suna faɗa ma jama'a waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba. So yanzu addu'a da muke shine wannan kama da aka yi mashi ya zama adadin da za a taso ƙiye shi zuwa Najeriya domin ya zo ya huskanci shari'a kan ayyukan ta'addanci da ya dinga yi a lokacin da yana zama yana mafaka a can ƙasar Finland.
Brigadier General Tukur Gusau, kakakin sojojin Najeriya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ganin birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam ta da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomi a kasar Pakistan sun ba da rahoton cewa ƴan ta'adda sun yi feshin harsasai akan wasu motocin fasinja da yawa a wata gunduma mai fama da tashin hankali a arewa maso yammacin kasar, inda suka kashe akalla mutane 45 tare da jikkata wasu su 20. Ministan harkokin cikin gida na Pakistan Mohsen Naqvi ya tabbatar da mace-macen da aka samu sakamakon harin da aka kai a garin Khurram wanda ya hada iyaka da Afghanistan a yayin zantawarsa da manema labarai. Jami'an 'yan sandan gunduma da jami'an lafiya sun bayyana cewa daga cikin waɗanda suka mutu akwai jami'an tsaro mata da ƙananan yara, kuma ta yiwu adadin ya ƙaru. Sun kuma bayyana cewa 'yan sanda sun kaddamar da shirin farautar maharan a yankin. Nan take dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kisan kiyashin da aka yi a gundumar ta Pakistan da ta yi suna wajen rikice-rikice tsakanin mayakan 'yan Shi'a da 'yan Sunni. An yi harbe-harben bindiga sosai a Juba, babban birnin Sudan ta kudu a yammacin jiya Alhamis, bayan da jami'an tsaro suka yi yunkurin kama tsohon shugaban hukumar leken asirin kasar, a cewar manema labarai na Reuters da wata sanarwa da aka tura wa ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya. Da misalin karfe 7 na dare agogon yankin ne aka fara harbe-harben, aka kuma ci gaba da yi har tsawon fiye da awa daya kafin daga baya aka daina, a cewar 'yan jaridar Reuters. A farkon watan Oktoba ne dai shugaba Salva Kiir ya kori a Col Kurkuk, wanda ya jagoranci hukumar ta NSS tun daga lokacin da kasar ta sami 'yancin kai daga Sudan a shekarar 2011, ya kuma naɗa wani abokin hulɗarsa don maye gurbinsa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da gwamnati ta nemi izinin ciyo bashin dala Amurka biliyan 2.2, bankin duniya ya ce Najeriya ita ce kasa ta uku a cin bashi, kuma binciken da ofishin kula da basussuka yayi ya nuna cewa an ci bashin da ya kai naira triliyan 50 a cikin watanni 19 da kama aikin wannan gwamnatin. Waɗannan bayanai sun ɗauki hankalin masana tattalin arziki da ma 'yan ƙasa, inda suka bayyana ra'ayoyinsu kan yadda ake gudanar da mulki a ƙasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana.
A daidai lokacin da jama'ar Najeriya ke ci gaba da korafin faduwar darajar naira, shugaba Tinubu na dada mika kokon barar ciwo wani bashi har na naira triliyan 1.77, kwatankwacin dalar Amurka biliyan 2.2, wanda zai kawo jimlar bashi da ke kan Najeriya zuwa naira triliyan 138. Kuma tuni majalisar dattawan kasar ta yarje masa da karbar bashin ba tare da yin wata muhawara ba. Masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ya tsokaci kan wannan batu.
Anya, in ana son ka'ida bai kamata a fito fili a sanar da 'yan Najeriya ga abubuwan da aka yi ba? Kuma ina ganin ya kamata 'yan uwanmu, abokanmu, kuma shugabanninmu wanda Allah ya ba dama suke majalisar dattawa da sauran majalisun da muke da su a ƙasar nan, da wanda ya kamata su rinka sa ido akan ababen da shugabanni ke yi, ya kamata su bincika kuma su rinka tunani. Yanzu a ce an kai takarda ana neman izinin a ci bashi, cikin kwana 5 kwana 7 an gama dubawa an ce an amince a je a ci bashin. Anya, za a ce babu wata hanya da za a iya samun kuɗaɗen da za a yi ayyukan da ake so a yi da wannan kuɗin ba tare da sai an ciwo bashi ba.
A nashi nazarin, shugaban cibiyar horon 'yan majalisa a Afirka da ke Abuja, Farfesa Usman Muhammad, ya ce akwai abin dubawa a wannan lamarin sosai da sosai.
Lallai Ilaila, mun ga wani salo na cin bashi a Najeriya saboda an shiga cikin wani hali na ha'ula'i, na yunwa da fatara da kuma ɗimbin bashi da talauci da ke damun 'yan ƙasa. Tsararru masu mulki tun lokacin Buhari da suka hau suka yi ta karɓan bashi ninkin baninki, bashi ta fannoni da yawa, na kasuwanci ne, na tsaron ƙasa ne, na menene, kuma bayan irin albarkatu da Allah ya wa Najeriya.
Shi ma Dr. Garus Gololo ya nuna cewa wannan gwamnati ta yi azarbaɓi wajen cin bashin.
wannan gwamnatin ciwo bashin da ta yi a shekara daya ya rufe na shekara 24. Obasanjo mai murabus ya yi shekara 8. Jonathan His Excellency ya yi shekara 7. General Buhari His Excellency ya yi shekara 8. Kaga in ka hada duka ya zama 24. Shugaban kasa na yanzu President Bola Ahmed Tinubu ya karbo bashi wanda ya rufe na shekara 20 a shekara daya. Kuma bayan haka ga bala'i tsadan rayuwa, dawa bala'i, masara bala'i, ba abunda zaka je yanzu kasuwa ba zaka dawo ba, in ka je kasuwa zai dai ka fita da gudu kawai in an gaya maka wani abu, duk abunda ka zai naira 5 gobe. Kuma bashin nan da aka sayo shi wani hanya ne aka yi wanda yake cewa an yi hanyar mota wanda zaka bi babu shi, duk Najeriya na yake danji ko ba hanyar mota da zaka bi, kudin nan da ake karbo bashi kan ina ake kai su ne.
Duk yunkurin da na yi na jin ta bakin 'yan majalisar bai yiwu ba, saboda ba su yadda su yi magana ba a bisa wasu dalilai nasu. Amma a wasiƙar da ya aika wa majalisar dattawan, Tinubu ya ce wannan bashi na dalar Amurka biliyan 2.2 zai amfani da shi ne wajen cike giɓin kasafin kuɗin wannan shekara na 2024 da muke ciki. To sai dai tuni majalisar ta ba da izini a ci gaba da kashe kasafin kuɗin bara, wato na shekara 2023 har ƙarshen wannan Disamba mai kamawa. To ko yaushe za a fara kashe na shekara 2024 lokaci ne kaɗai zai tabbatar da haka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Towa gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,931,469, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Kuma a nan Washington DC agogo na cewa karfe 12:16 na dare. Yanzu kuma sai shirin
manuniya. Cikin wannan shekarar 2024 an saci gwal na sama da rabin kasafin kudin Najeriya.
Haka za ki ga ana biyan ciyamomi na kwamatoci $800 ya za ka je ka shiga hotel na miliyan 2 da wani abu.
Wasu masana kenan ke sammakon sauke sanwar sanadar duniya yadda suke kwanciyar kwashewa Najeriya dukiya. Daga majalisar kasa kuwa alamu ne ke nuna cewa har yanzu dai akwai sauran kwaramniya.
Yo mutu yana so ai hanya zuwa gonan shi sai ya sa a budget ko famse ko dan majalisa ko senator ko minista, in yana so akai wuta gonan shi a budget din Najeriya ake sa.
In ka bi titi akwai abin da zaka bada, koyaya ne gwamnati ba ta da kuɗin da za ta yi titunan nan gabaki ɗayan su.
Game da sabuwar dokar harajin da shugaba Tinubu ya tura wa majalisar kasa kuwa, shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ne ke kokarin saita tunanin 'yan majalisar tarayya.
Bai kamata su sake irin waɗannan dokoki su yi ta wucewa ba tare da sun dau matakin da ya dace ba, ganin su ɗin wakilan al'umma ne ba wakilan kansu ba ne kawai.
Waɗannan ba so mun taumaka tattabo cikin tarin muryar da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke sammakon sauke sakonni cikin kafiya. Shiri na 196 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke kan ganiya. Me yiwa kuma ganiyar amma ta gano gashin gabzar dukiyar kasa ce ta sa masana a Najeriya suka fara wata irin tariya. Mafashin baki kan al'amuran yau da kullun a Najeriya, Malam Awwal Yaqub Baban Yara ya ce akwai tarin tilin dukiyar da ya kamata gwamnati ta ci gaba da tallafawa 'yan Najeriya.
Kwanan nan akwai jaridan da ta tabbatar da cewa Majalisar Tarayyar Najeriya ta ayyana cewa ana satan gwal na $15.5 trillion an sace shi a cikin wannan shekara. Kar mu manta mun ce a cikin wannan shekarar 2024 muna fada sauran lokaci, amma an sace gwal na sama da rabin kasafin kudin Najeriya. Abinda yasa na kawo wannan shine gwamnati idan ta ciza a nan sai ta hura a can. Idan gwamnati tallafin mai ya mata nauyi, sauran tallafe-tallafe irin na lantarki da sauransu na ilimi ya mata nauyi, sai ta kuma waiga inda take da tagomashi. Yaya za a wayi gari a ce an fita da gwal na Najeriya ba gwamnati ne ta sayar ta samu wani abu ba na $15 trillion? Wannan fa alƙalamin gwamnati ne. amma alƙalaman masu bincike masu zaman kansu daga wani bincike da na taba samu na rahoto na gani ya nuna cewa fa an kasuwantar da matsalan tsaro dan ana fita da gwal ana fita da har na biliyan 20 na biyu shine daga hawan wannan gwamnati zuwa yanzu kamfanin nan na surkullan kudin internet na Binance ta fita da dala biliyan 20 a yau ya wuce kasafin kudin Najeriya waɗannan kaɗan ne daga cikin misalan da ke nuna cewa gwamnati tana da inda za ta waiga ta nemo kudin ta mana tallafin ta samu raguwa
shi kuwa tsohon dan masaukilan taren Najeriya Honorable Muhammad Sani Zoro zura zungurin majalisar kasa yayi bisa zargin zuba kamiyamiya
lasin ne idan an zabe ka kaje majalisa a Najeriya ka zama kai ne dan kwangila musamman amma fi yawancin lokuta ba sa yin ayyuka ko kuma su yi aiki na ha'inci su cinye waɗannan kudade bayan ba da haka kowa ya san irin allowance din da suke iba idan za su tafi kasashen waje haka zaki ga ana biyan waɗansu ciyamomi na kwamatoci $800 wannan $800 din a kwana daya ta fi miliyan 2 fa da wani abu ya za ka je ka shiga hotel na miliyan 2 da wani abu banda wannan abin da yake faruwa kuma a sama kamar majalisar dattijai inda gwamnoni ne da tsaffin su waye wanda suka yi ministoci suka zama waye da sauransu su kuma abin da suke diba ya fi haka saboda kudaden da ake cusa musu kuma su ba su da wannan yawan akwai kudade na haram da suke zuwa wajen 'yan majalisa suna zama a kansu wanda ba a sani ba kuma majalisar nan a tambaye su shugabannin su nawa suke dauka albashi ko irin wannan allowances din ba su sani ba su ma
shi ma dai tsohon dan masaukilan taren Najeriya Malam Abubakar Cika da mu cire hannun caccakar gwamnati da shugabanni yayi akan yadda yace suna yi wa dukiyar kasa kawanya
da zan maka bayanin budget din Najeriya sai ka daura hannu da kanka kai kuka kuma shi yasa muka kawo darun budget padding a wannan zamanin a Najeriyan budget wanda kake gani yo mutum yana so ai hanya zuwa gonan shi sai sa a budget ko pamse ko dan majalisa ko senator ko minister in yana so akai wuta gonan shi a budget din Najeriya kisa shi yasa a tunin bai tashi dare ɗaya dan ya nuna mana ai abin da akai wancan sakarci ne ya dauki trillion ko 15 ne ya dauka yace zai yi cost road abin da kake gani kenan yau ka kalli tunin bu jirgin da ya so mana yau jirgi ne na shekara 15 da aka yi ta shine mai hawa na uku amma ya yadda jirgin shekara 19 shugaban kasar America yana hawa jirgin nan da yake hawa yau shekaran ta 35 ka dubi motan da Cadillac da Tinubu ya so amma yana gaya wa mutane wai a ci gaba da hakuri sai ran da ya kai duk 'yan Najeriya kabari saboda lalacewa kai lalacewa shugaba shine manunin al'umma saboda abinda shugaba yake shi kowa ke yi kaman gidanka ne kana shan giya ka ce a 'yanka kana da tarbiya kansu sha giya ai ba zai yi ba amma in kai ki shan giya kana iya takura kowa a gidanka ba yanda ya sai shan giya don ba zai je yawon dare ba kuma in ka gani zaka iya tsawata to amma kai kai ta ina zaka ce kar yayi
sai dai kuma shugaban kwamitin kula da hanyoyi a masar da tijan taren Najeriya sanata Babangida Usaini cewa yake akwai matukar bukatar tatsar kudin shiga akan hanyoyin gwamnatin tarayya
maganar gaskiya babu kasa a duniya gabaki daya da za ta yi titi ba ta ansa toll babu ita ko Niger nan kika ji akwai toll in ka bi titi akwai abin da zaka bada ko yaya ne na haƙƙin hanya ba ma yi wanda rabon da ai tollin titi nan mutu lokacin gwamnatin Obasanjo mun san irin wahala da mutane suke ciki da irin matsaloli da yake fama da su amma mu gaya ma kanmu gaskiya gwamnati ba ta da kuɗin da za ta yi titinan nan gabaki ɗayan su ba ta da kuɗin da za ta gyara su gabaki ɗayan su saboda buƙatun 'yan Najeriya suna da yawa kina maganar ruwan sha kina maganar ilimi kina maganar lafiya kina maganar tsaro wayannan duk bangarorin da suke buƙatar abinda gwamnati za ta kashe akan su kuma kuɗin nan ba su kai yanda za a yi ba to amma ɗaya daga cikin hanyoyi wanda mu da kanmu mun yarda shine dole sai an haɗa kai tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi domin a fitar da critical roads wanda in ma haɗaka za a yi ai haɗaka a gyara su wayanda za a ware na gwamnatin tarayya an san su wayanda suke na gwamnatin jiha an san su amma magana ta gaskiya an bar abubuwa ne sun taru sun lalace shekara da shekaru titunan nan ba a gyara su ba kuma abin takaicin abin damuwa shine zaki ga wani titin abin da yake bukata kadan ne amma ba za a yi ba sai ya zo ya zama babba
game da kudirin dokar harajin da shugaba Tinubu ya tura wa majalisar kasa kuwa shugaban gwamnonin arewacin Najeriya Alhaji Inuwa Yahaya ne ke cewa ai dole ne su gaya wa 'yan majalisar arewacin Najeriya gaskiya.
Mun duba yanayin da Najeriya take tafiya tattare da wasu dokoki da ake kawowa kusan ake mana shijeje ta bayan katanga kar ya zama ya kasance arewacin Najeriya ya cutu. Kuma mun sani cewa yin doka yana karkashin majalisar dokoki ne ta tarayya wanda ya hada da majalisar dattijai da majalisar wakilai ko muna da wakilan mu a waɗannan gurare. To kar a shigo ta bayan katanga a kawo mana dokokin da za su cutar da arewacin Najeriya a yanzu ganin da aka yi haka ya cutar da mu. So mun ba su shawara kuma mun yi su hannunka mai sanda saboda su gane su sani cewa fa lallai a wannan karo ba za mu yi sakaci ba wajen bin duk wane ne yayi me don mu tabbatar da cewa arewacin Najeriya bai cutu ba. Su gane cewa wannan dokoki da ake suna da matukar ainihin zango da za su iya cimma wajen ko kyautata mana ko kuma kuntata mana a zaman mu a tarihin Najeriya. Kuma in suka gane bai kamata su sake irin waɗannan dokoki su yi ta wucewa ba tare da sun dau matakin da ya dace ba ganin su din wakilan al'umma ne ba wakilan kansu bane kawai.
Tutuwan da za mu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar murafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya. Domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 917 ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama suke ta faman fariya. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan ƙara ƙayatar da manuniya. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To a gaida na Ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihar mu ta yau Juma'a.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana rasulullah nini naku imam Usman bin Yusuf liman wato na bisangawa na jihar Ashanti baki daya a kasar Ghana. Wato Allah subhanahu wa ta'ala yana mana kira da mukula da hakkin juna kada mu bari gaba ya rasa tsakanin mu ko da ma wa'inda yake mu da su addinin mu ba daya ba saboda shi Allah yana gaya mana cikin aya na Al-Qur'anu yana cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu wa i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kada ku bari gaba tsakanin ku da juna ya hana ku yi ma juna adalci. A sai nan ga Allah bai ce kar musulmi da musulmi ba, a sai ko da musulmi ne da krista Allah yana kiran ku ku yi ma junan ku adalci, ku zauna zama na uwa ɗaya uba ɗaya kuma zama irin na sinsiya madaurin ki ɗaya, ku yi ma junan ku adalci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah yana taimakon daula wanda take adila ko da ma ba ta bin Allah. A sai nan Allah bai ce yana taimakon daula wanda take musulma ba saboda shi Allah yana kiran mu da babban murya kan wanga aya da musulmi da krista da ma waɗanda ba su da addini mu yi ma junan mu adalci kuma mu zauna sinsiya madaurin ki ɗaya, da haka za mu samu zaman lafiya a duniya kuma mu samu yanda muke so gobe kiyama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
To madalla da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice.
To a takaice, sawa'i kaɗan bayan da mutumin farko da shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ya zaɓa a matsayin wanda zai zama babban lauyan ƙasar ya janye, Trump ya sanar da zaɓar Pam Bondi tsohuwar babban lauyar gwamnatin jihar Florida a matsayin sabon zaɓensa. Kuma Bondi na daga cikin lauyoyin da suka kare Trump a shari'ar tsige shi da aka yi ta farko. Bondi ta kasance mai gabatar da ƙara fiye da shekaru 18 kuma ita ce babban lauya mace ta farko da aka nada a gwamnatin jihar Florida.
To madalla masu raro baki ɗaya abinda ya sabo kenan a shirin mu na yanzu, sai kuma can da al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo sirga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Kafin mai sallama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga rabaran Dr. Joseph Dijaji da mai ɗakin shi Dr. Mrs. Esther Dijaji domin rasuwar ɗansa Samuel wanda ya rasu a ranar Lahadi a Budapest inda ya je wato yake ƙara karatun digiri na biyu. Allah ya bada haƙurin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu amadadin Maryam Dauda ta yana gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni har ma da injiniyan Matayo Malama Nashwan. Ni Sarfil Hashin Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa assalamu alaikum.